من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Lahadi 4 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1436, daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2015. Muna cikin Suratul Ma'ida, za mu ci gaba daga kan aya ta 118 insha Allah. Kuma wannan karatu ya kunshi bayani akan muhimmancin kiran sunan Allah a lokacin yanka dabba. Muhimmancin kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin yankan dabba. Allah madaukaki ya ce, fakulu mimma
dhukira ismu Allahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin.
Fakulu mimma dhukira ismu Allahi alayhi. Allah madaukaki ya ce, sai ku ci daga abinda aka kira sunan Allah a kansa. Ce daga abin da aka kira sunan Allah a kansa, in kuntum bi ayatihi mu'minin, in dai kun kasance masu imani ne da ayoyinsa. Idan ka lura da wannan aya, ta zo da lafazi mai tsanantawa. Akwai ma'ana na tsanantawa a cikin wannan aya game da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka kira sunan Allah wajen yanka dabba, to musulmi ya ce, shine abinda Allah madaukaki yake faɗa, domin umarni ne. Fakulu mimma dhukira ismu Allahi alayhi. Ku musulmai, ku ci daga abinda aka kira sunan Allah a kanta. Bai tsaya haka ba, sai da yace mana, in kuntum bi ayatihi mu'minin. In dai ku musulman kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah madaukaki. Shi kaga dai, da zaran an kira sunan Allah aka yanka dabba, to idan ka ki cin wannan nama, akwai buƙatar ka shirya amsa da za ka ba mu Allah a ranar kiyama. Akwai buƙata. Na'am, ana samun dalilai, amma ka yi ƙoƙari ka samu hujjojin masu ƙarfi, saboda Allah ya alakanta cin dabban da aka kira sunansa a kanta lokacin yanka ta, ya alakanta da imani. Ya saka imani a matsayin sharadin cin dabban da aka kira sunansa. Fakulu hadha amrun min Allah ta'ala. Ku ci daga mimma dhukira ismu Allahi alayhi, abinda aka kira sunan Allah a kansa. Kaga Allah ya mana umarni mu ci dabban da aka kira sunan Allah a kai. To amma bai tsaya haka ba, sai da ya sharadi, in kuntum bi ayatihi mu'minin, in dai kun kasance masu imani ne game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato wannan yana da dalili, sababi. Akwai hadisai da suka inganta daga Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda, yana Sunan Nasa'i, hadisin yana sahihu Sunan Nasa'i, hadisin 4437. Al-Imam Tirmidhi shi ma ya ruwaito wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas, yana cewa, nazalat bi sababi unazin atawun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Wasu mutane ne suka zo ga annabi, domin da jin yanda ayan kake umarni, ka san akwai wani dalili da yasa Allah ya faɗi wannan magana. Wato abin da ya faru, Abdullah ibn Abbas ya ce, wasu mutane sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. a wata riwaya yace ja'atil yahudu ila annabi sallallahu alaihi wasallam, yahudawa ne suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fukalu suka ce kai muhammadu mun fa muna ganin akwai kuskure, menene kuskuren? Na aqulu mimma qatalna, abinda muka kashe muna ci da kanmu, wala na aqulu mimma qatala Allah, amma abinda Allah ya kashe kuma sannan mu ba za mu ci ba. Wato kaga sun ji fa shubha ne ga musulmi. Misali, idan ka tarar da mushe, waye kashe wannan mushen? Allah ne. Don haka mushe yankan Allah ne. Idan ko ka kama rago da kanka ka sa maruga, yankan ka ne ba na Allah ba, abinda Yahudawa suke cewa. To ya za a yi ka ci yankan mutum ka ki cin yankan Allah? Domin yankan mutum shi ne wanda ya sa wuka ya dadura ya kashe dabba, amma idan ka tarar da mushe Allah shi ya kashe abinsa. Tunda Allah ne ya kashe, da kisan Allah da kisan mutum wanne ya fi tsarki? Kaga suna dama da shubuha ake rikitar da hankalin mara basira. Dalilin saukar da waɗannan ayoyin kenan da suke magana akan hukuncin yanka kafin a ci dabba. Saboda haka yasa Allah madaukaki ya alakanta cin naman da aka kira sunan Allah kafin a yanka da imani. Idan kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sai ku gaskanta maganar Allah ba maganar Yahudu ba. Kuma wannan ayar ba ta ma tsaya akan maganar yanka ba, domin idan ka lura kamar yadda al-Imam Aqwa'u bin Abi Rabah wani tabi'i yake cewa umarnin da ya zo cikin ayar nan ya kunshi duka wani abin da za a ci, domin Allah madaukake ce fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin, yana cewa al-ayatu amrun bi dhikri ismillahi ala sharab wa dhabi wa kullu mat'umin, duk abin da ya zama zaka ci to yi kokari ka kira sunan Allah akan sa, duk abin da zaka ci, kuma ba ma ci ba, koda shirya shi ne, koda shirya abinci ne, akwai bukatar ya zama an kira sunan Allah. To nan akwai kuskure da yake faruwa, da dama muna da wannan kuskure. Abin da Allah madaukake ya faɗa a nan shi ne, an kira sunan Allah akan dabba kafin a yanka. Zukira ismullahi alai, an kira sunan Allah akan dabba kafin a yanka. To shin kiran sunan Allah shine basmala? La, akwai bambanci tsakanin at-tasmiya da al-basmala. At-tasmiya shine an kira sunan Allah, amma idan aka ce al-basmala fa shine bismillahir rahmanir rahim, wannan sunanta daban ne. Saboda haka idan ana maganar zukira ismullah, duk inda ka ji an ce zukira ismullah, to ana nufin at-tasmiya ne ba al-basmala ba, wannan babu shakka. Don kamar yadda Ibn Hajar al-Makki yana da littafin da yayi sharhin al-azkar na al-Imam an-Nawawi, kitab al-azkar na al-Imam an-Nawawi, akwai sharhin da Ibn Hajar yayi wanda yake kira al-futuhatur rabbaniyya, yana juzuyi na farko shafin 299, yace akwai bambanci tsakanin basmala da at-tasmiya. Al-basmala bismillahir rahmanir rahim, amma at-tasmiya shine a ce bismillah, kaga an kira sunan Allah. Yace al-basmala tu ibaratun an qawlika bismillahir rahmanir rahim, idan aka ce basmala, abinda ake nufi shine kace bismillahir rahmanir rahim bi khilafi tasmiya, amma idan aka ce kira sunan Allah fa ba basmala bane. Fa innaha ibaratun an dhikrillah bi ayyi lafzin kana, kiran sunan Allah shi ake nufi da at-tasmiya, kuma ba sharadi bane ya zama ma an yi amfani da Allahu din, kowane suna na Allah subhanahu wataala ka yi amfani da shi ana kiransa at-tasmiya. Haka Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a sharhinsa na Sahihul Bukhari Fathul Bari mujallad na karshe na 520, yana cewa al-muradu bi tasmiya al-ta'am, misali kafin ka ci abinci ka kira sunan Allah, me ake nufi? Zaka ce bismillahir rahmanir rahim, la, wannan al-basmala kai. Idan aka ce kai at-tasmiya ka kira sunan Allah kafin ka ci abinci, qawlu bismillah ibtida al-aql, lokacin da zaka fara cin abinci sai ka ce bismillah, kaga kenan da yawa muna kuskure. Idan Allah yana magana a kira sunanka akan wani abu, sai mu dauka cewa Allah yana nufin ayi bismillah, la, al-basmala zaka yi shi ne tun daga bismillah har zuwa ar-rahmani ar-rahim, amma at-tasmiya fa kace bismillah shine at-tasmiya kira sunan Allah saboda haka zaka samu mutane da yawa lokacin da zasu yanka dabba sukan ce bismillahir rahmanir rahim ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin basmala suka yi ba at-tasmiya ba abinda Allah yake ku kira sunan Allah lokacin yanka dabba kuma duk da cewa da at-tasmiya da al-basmala suna da alaka domin idan kace bismillah shine at-tasmiya idan kace bismillahir rahmanir rahim kaga ka kara gaba ne ya zama kenan kamar tushen su guda ne da basmala da at-tasmiya to amma abinda sunna ta karantar da mu shine ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya da kai wannan shine gwaninta ga Allah tabaraka wa ta'ala abinda sunna ta nuna mana shi basmala ya tabbata sunna ne a wuri biyu na daya shine lokacin rubuta wasika wannan ya tabbata a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahihul bukhari yana babul wahyi hadisi na 7 lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiku ya aika ma sarakunan duniya akwai wasika da ya aika ma hirakul hirakul shine sarkin rum a wannan zamani wasika da aka kai ma sarkin rum fa dafa'ahu ila hirakul fa qara'ahu sarkin rum ya buɗe wasika ya karanta fa idza fihi abinda ya taras a cikin wasika abinda manzon Allah ya rubuta mar shi ne bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hirakul azimir rum salamun ala man ittaba'a al-huda wannan wasikar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga sarki rum bismillahir rahmanir rahim kaga basmala akai cikakkiya lokacin rubuta wasika wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi takarda zai yi wasika zai yi sako zuwa ga wani to yana farawa da basmala kuma ba shi kadai bane malamai suna cewa annabawan Allah to haka suke yi domin yanda yazo a tarihin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya rubuta takarda ya aika ma malikatu sabai sarauniyar sabai lokacin da ya aika mata takarda yana kiranta zuwa ga addinin musulunci kamar yadda alqur'ani yayi bayani a suratul namli aya ta 29 zuwa 30 a lokacin da aka kai mata wasiqa qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim lalle an jefa min wata wasika wata takarda mai daraja me yasa tace da daraja saboda inda wasikar ta fara wannan dalili yasa malamai suke cewa ashe sunan Allah yana dauke da karama wanda koda kafiri ne ya sani sai dai yaki gaskantawa yaki furtawa yaki ikirari da shi amma hatta kafiri in ya dubi sunan Allah ya san akwai albarka tare da shi saboda ita wannan sarauniya ta ce wasikar da Annabi Sulaiman ya aika mata wasikar tana da karama abinda wasikar ta kunsa innahu min Sulaiman wasikar daga Sulaiman ne wa innahu kuma abinda wasikar ta fara da shi bismillahir rahmanir rahim sannan abinda wasikar ta kunsa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi saboda annabawan Allah ba sa zogon magana iyakar wasikar Annabi Sulaiman zuwa ga sarauniyar Saba'i kenan Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin amma kai kuma zamani yanzu sai ka cika fuskar guda biyar ko shida saboda za a kai masarki ne wasika ko la annabawa ba sa magana mai yawa takaitacciyar magana idan ta samar da ma'ana bukata ta biya Allah ta'alu alayya kar ku yadda ku nuna daukaka a kaina inji Annabi Sulaiman wa atuni muslimin ku zo gare ni kawai dukkan musulunta wannan shine sako na gare ku idan suna ta baba kuma to sai tsigar dama ko wannan shine wasikar Annabi Sulaiman don haka in ka dubi tsarin wasikar Annabi Sulaiman sai ya dace da tsarin wasikar Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuli ila hirakul azimir rum to kaga ita kuma tana cewa inni ulqiya ilayya kitabun kare innahu min sulaimana kamar yadda manzo Allah ya ce min muhammadin abdullahi wa rasuli kaga dukkan su tsarin wasika su sai ta zama guda wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda wasika ta kunsa farko basmala karshe abinda wato Annabi Sulaiman yake bukata su aikata babu shakka malamai sun tabbatar da cewa basmala sunna ce ta annabawa a lokacin rubuta wasika ba ma wasika ba duk abin da ya shafi takarda in dai zaka rubuta to akwai bukatar ka sa basmala wasika ce lecture za ka rubuta ko ko a takarda littafi ka rubuta akwai buƙatar ka sa basmala a farkonta malamai suna cewa koda wannan takarda kafiri ne zai karba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma kafiri ne takarda annabi Sulaiman ya aika ma ita wannan mata lokacin bata musulunta ba amma dukkan su an sa basmala a ciki saboda girmama wasiƙar da kuma neman albarkan sunan Allah subhanahu wataala a cikin abin da ake aikawa saboda haka akwai buƙatar ya zama duk sa'ilin da mutum zai wasiƙa zai rubuta littafi zai yi wata takarda muhadara ko wani abu ya zama farko ya rubuta basmala basmalan nan cikakkiya wannan shine sunnar annabawan Allah to kaga wannan ya tabbata ana yin basmala na biyu shine a sallah bismillahir rahmanir rahim shine basmala wuri na biyu da ake yin da shine a cikin sallah kamar yanda malamai suka yi magana duk da cewa akwai muhawara Ibn Taymiyya a littafin Majmu'u Fatawa mujallad na 22 shafi 352 yace qawlu jumhuril ulama'i fil basmala galibin malaman sunna abinda suke faɗa dangane da basmala annaha ayatu min alqur'an mufrada cewa ita basmala aya ce da tazo cikin alqur'ani a suratul naml a suratul naml wa laysat min as-sura akasarin malamai suna cewa basmala ba ta cikin wata sura wato ba ta cikin ainihin ka'ida na rubuta ta a farkon sura yace wa annahu yuqra biha fi salati sirran amma yana da kyau a karanta a sallah in za a karanta basmala a sallah kuma a yi ta a sirrance fala takhruj min alquran wa tuhjar wa la tushabbah bil quran al maqsud fayujhar domin idan an bayyana basmala to an kamanta basmalan da ainihin sauran ayoyin alqur'ani idan an sirranta basmala to an saka basmala a gurin ne saboda albarka da kuma koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda raba tsakanin sura da sura ko ko saboda fara karatu wata sura wa inna ma fihi al-amru bil isti'aza wa hadha qur'an wa fatiha sabu ayatin bil ittifaqi duk da cewa akwai malaman da suke ganin basmala aya ce a farkon suratul fatiha kuma akwai hadisin manzon Allah akai amma shi ibn Taymiyya yana cewa galibin malaman sunna sun ce basmala ta zo ne kawai a suratul naml illa iyaka to amma ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana sallah mutum yayi basmala kafin ya karanta sura yayi basmala sai dai basmalan nan yanda sunna ta karantar da mu karka bayyana zaka yi ta a sirrance saboda me saboda dacewa da tsarin alqur'ani kafin ka karanta fatiha zaka yi bismillahir rahmanir rahim a koye sannan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin idan zaka karanta wata sura zaka yi basmala a koye saboda bin tsarin alqur'ani shi yasa aka ce kada ka bayyana don bayyana ta yana nuna kamar mahallinta ne asali a ainihin saukan surori da suka zo daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda su ne wurare guda biyu kadai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah ana karanta basmala daga farkonta har ƙarshe amma duk inda ka je an ce a kira sunan Allah to abin da ake kiran sa shine at-tasmiya kiran sunan Allah ba basmala bane ba zuwa ƙarshe bane duk da cewa zaka ce ah to bismillahi ai bai kai bismillahir rahmanir rahim da me zaka ce bismillahir rahmanir rahim ya kunshi sunan ya kunshi siffar Allah na zati sannan ya kunshi siffar Allah na aiki domin ar-rahman siffan zatinsa ne amma ar-rahim fa siffan aikinsa ne to ya kunshi kamar kenan bismillahir rahmanir rahim albarkan da ke cikin wannan lafazi ya fi a ce bismillahi kadai to amma tsayawa ga abin da Allah ya umarni shine malamai suke magana akai da farko lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kogon Hira abu na farko da mala'ika ya gaya masa shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya karanta da shi mu'amala da ismullah shine at-tasmiya wannan dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta cewa kiran sunan Allah a cikin al'amura na rayuwarsa abu ne muhimmi kasancewar sako na farko da aka kawo mar daga Allah an ce kai daga kiran sunan Allah a cikin mu'amalarka saboda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama duk rayuwarsa mu'amalarsa yana yawaita amfani da ismullahi ta'ala abinda ya shafi ibada da abinda ya shafi mu'amala. Kamar misali, idan ibada ne alwalarsa ya fara da bismillah da sauransu, idan mu'amala ce fa kamar almubahatu, idan zai ci abinci bismillah, zai sha abin sha bismillah wa nahwiha. Saboda haka akwai kuskure ta wajen raba tsakanin basmala da bismillah. Allah ya sa mu gane ayat basmala da at-tasmiya, akwai kuskure ta wajen raba tsakaninsu. Domin idan ka raba tsakaninsu, za ka aje kowanne a mahallinsa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ki raba su fa, to za ka hautuna su, za a kai ga kana yin wani mahallin da ba nashi ba, wanda kuma da za a nemi hujja gunka lokacin za ka gane lallai kana cikin kuskure. Saboda haka raba su ɗin shi ya fi dacewa, duk da cewa akwai malaman da suke ganin babu bambanci don an haɗa ɗin. Babu bambanci, kamar al-Imam Shafi'i yana cewa dan ka ce bismillahi a wurin da ake cewa bismillahir rahmanir rahim, no, wurin da ake cewa bismillah sai ka kawo basmala, inda ake cewa at-tasmiya maimakon bismillahi kawai sai ka kara har da ar-rahmanir rahim. Al-Imam Shafi'i yace babu laifi, lakinnal afla fil ibadati at-tawaqquf wal ibtida, sai dai asali ga ibada shine ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, abinda yazo daga Allah shi zaka rike, abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka rike. Saboda haka yasa akasarin malaman sunna suke cewa at-tasmiya mashru'a li kulli amrin zibali, in banda abubuwa guda biyu din nan shine basmala a wasiqa koko basmala a karatu sura a sallah, idan za a fara karanta wata sura a sallah. Idan banda waɗannan matsaloli guda biyu, rayuwarka gaba ɗaya duk inda aka ce kira sunan Allah karka yi basmala sai ka kawo at-tasbiya, wanda shine akasarin malaman sunna abinda suka faɗa kenan. Har ma ana cewa akwai ittifaki a kansa, in ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya mujallad 8 shafi na 92, at-tasmiyatu mashru'a li kulli amrin zibali ibadatin aw ghayriha, kai basmala duk abinda zaka yi an shar'anta shi. Saboda me? Saboda kalma ce da Allah ya saka mata albarka, ismullah, sunan Allah nan yana da albarka mai yawan gaske. Kaga har ma Allah yana ce mana in mun yi imani da shi, to fa idan an kira sunansa lokacin da za a yanka dabba, mu tabbata mun ci wannan nama. Me ya dalili? Saboda albarkan da yake cikin sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yasa maganar mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalmarsa ta farko iqra bismi rabbika alladhi khalaq, walidhalika tamassala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-amra bihada fi hayatihi kulliha. Saboda haka yasa rayuwar manzon Allah gaba daya duk abin da zai yake mu'amala da basmala, yake mu'amala da at-tasmiya shine bismillah, duk abin da zai aikata saboda albarkan da Allah ya sa a cikin ta. Yana daga cikin misalin albarkan da ke ga bismillah, magana da muka gabatar a jiya, wanda asalin sa wani sahabi ne da ake kiransa Usama bin Malik ya bada labari, yana cewa akwai lokacin da jaki ya tuntsirar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya hau kan wani jaki, wannan jakin sai ya jefar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai na ce ta'ifa shaytan, tir da shaytan, wato shaytan ne ya zaburar da jakin nan har jaki ya kayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala annabi, sai manzo Allah ya ce la taqul ta'ifa shaytan, kada ka ce tir da shaytan, wato kar ka la'anci shi, domin kalman tir ma'ananta la'anta. Kada ka ce tir da shaytan, fa innaka idza qulta ta'isa shaytan, idan ka ce tir da shaytan ka la'ance shi, ta'aba ma sai ya duka yin girma, shaytan sai ya rika kumburi, yana cika, yana ji da kai, yana murna. Wa qala, yana cewa bi quwwati sara'atuhu, da karfi na na kada shi, kaga ya san ni din ba na wasa bane, wato shaytan yana cika baki. Wai za ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Usama bin Malik, amma idan ka ce bismillah tasagara, sai shaytan ya dinga narkewa, yana zama karami karami, hatta ya tsira misla zubabi, har sai girman sa ya koma kamar guda, in ji manzon Allah. Wannan yana nuna maka albarkan da Allah ya sa a cikin ismullah, ka ce bismillah. Kaga manzon Allah abin da ya faɗa masa a cikin wannan hadisi, ya ce kar ka ce tir da shaytan, me za ka ce bismillah? Maka Allah bai karasa shi ba, ya ce bismillahir rahmanir rahim, la, ya ce wa idza qulta bismillah tafagara. Kaga abin da zaka faɗa, bismillah ba shi ma da tsawo, da sunan Allah ku shi kenan, ka gama da shedan. Kana kiran sunan Allah to shedan narkewa yake. Allah ya samu gani. Kuma hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisin 4981. Kuma daga cikin abin da ke mana ishara game da ainihin albarkan da Allah ya sa a cikin ismuhu, da ake cewa ismullah, shine hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, wanda yake cewa sayyidina Ali yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, satur ma baina a'yunil jinni wa awrat bani adam, suturar da take tsakanin al'aurat dan adam da idanun aljanu. Kamar yadda Allah ya faɗa mana, su aljanu suna ganin mu ta inda bamu ganin su, aljani yana ganin ka sai baka ganin sa. To amma kana da wata garkuwa guda ɗaya, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kana son aljani kada ya ga al'auranka, domin galibi inda aljani yake bi ya cutar da ɗan adam ta al'auransa ne. Don haka yasa kake gani mata na yawan samun matsala na istihaba da sauransu, inda manzo Allah yake cewa innahu rakabatun min shaytan, istihada shine wato yankewar jini ga mace wanda ya saba ma jinin haila. Manzo Allah yake yana daga cikin shuran shaytan, shaytan yake shuranta jinin jijiyar ta tsinke mace ta ringa jini a rayuwarta, ya zama wannan jinin bai da lokacin daukewa. Ashe akwai abin da ke hana aljani ya ga al'auranka, bare ma ya samu cutar da kai. Manzo Allah yake idza dakhala ahadukumul khala, idan ɗayan ku zai shiga makewayi, an ya kula yace bismillah, shikenan. Da ka ce bismillah, Allah ya saka sutura tsakaninka da aljani, bai iya ganin ka. Kaga manzo Allah bai ce bismillahir rahmanir rahim ba, la, in ka karasa har zuwa karshe fa ka dace da sunna, la, ka dace da sunnar manzo Allah ba. Saboda kamata yayi ka tsaya daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya. Manzo Allah yake idan ka ce bismillah to aljani bai ganin al'auranka, bari har ya je cutar da kai. Hadisin sayyidina Ali yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 242, yana sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 3611. Akwai hadisin da yazo da kamar haka, riwayar Anas bin Malik. A riwayar Anas, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce makewayi kawai ba. Manzo Allah yace saturu ma baina awrati bani adama wal jinni idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah, suturar da take tsakanin idon aljani da al'auran dan adam, a duk mai neman ya samu kariya game da ganin aljani, domin ganin aljani yana cutar da mutum. Idan aljani ya ganka ya yi sha'awarka, yana iya cutar da kai. Wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zo cikin hadisai da yawa. Manzo Allah yake suturar da take tsakanin al'auran dan adam da ganin aljani shine idza wada'a ahaduhum thawbahu, duk sa'ilin da zaka cire kayan sawa sai ka ce bismillah, kaga ba magana sai ka shiga ban daki ba. Wannan riwayar Anas bin Malik, kuma ita ma ta inganta sana sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 3610. Saboda haka yasa a littafin Tuhfatul Ahwazi al-Imamul Mubarak Furi ya kawo bayanin al-Imamul Munawi mai sharhin Jami'u Saghir, yace wa zalika li anna isma Allahi ta'ala kattaba'i ala bani adam, saboda sunan Allah in ka ce bismillah kamar stamp ne a rayuwar dan adam. Da zaran ka ce bismillah to duk aikin da kake sai a buga stamp a kai. Da an buga wannan stamp din fa la yastati'ul jinnu fakahu, aljani bai iya farewa. Duk abin da ka fara shi da bismillah to ana buga stamp a kai, wannan an haramta mu shedan. Shedan ba shi da rabo a wannan gefe. Shi yasa manzo Allah yake gaya ma Usama bin Malik cewa idan ka ce bismillah shedan narkewa yake, saboda dabarar sa ta kare, babu abin da zai yi ya samu nasara akan ka cikin wannan abin da kai bismillah akan sa. A wannan ya nuna cewa bismillahin nan yana da albarka kwarai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara magana da shi akan da wato tunatarwa, fadakarwa akan ta, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Yana cewa qala ba'du a'immatin ash-shafi'iyya wa la yazidu ar-rahmanir rahim. Al-Imam al-Munawi yace akwai wasu malaman mu dake cewa kada fa mutun ya kara da ar-rahman ar-rahim, kada ka kara da ar-rahman ar-rahim lokacin da zaka aikata wani abu. Bismillah da ake son ka fada, ba a buƙatar ka kara da ar-rahman ar-rahim. Na'am, ya tabbata shi ma yana cikin zikirin Allah. sai ce amma li annal mahalla laysa mahalla zikri, mahallin addu'a ne, mahallin tabarruki ne, ana neman albarkan Allah a cikin wannan suna, suna na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wuqufan ma'a zahiri hadha al-khabar, sannan a tsaya ga zahiri abinda labari ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan shine gaskiya. Kafin mu ci gaba, zan ba da misali da hadisi kamar guda goma. Ba za ka samu hadisi guda cikin goma din nan inda manzon Allah ya karanta da Ar-Rahmanur Rahim ba. Na farko, mala'ika Jibrilu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tofi, ya tabbata idan manzon Allah ya rashin lafiya ba sau ɗaya ba. Idan annabi ya samu rashin lafiya, mala'ika Jibrilu yakan zo ya mar tofi, ba wai annabi ya neme shi bane, shi yakan zo ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce, kana idza shtaka rasulullah raqahu Jibril, manzon Allah idan ya samu rashin lafiya, mala'ika Jibril yakan zo ya mar tofi. Abinda ba a so shine ka nemi a maka, kai da kanka shine mafi dacewa. To manzon Allah bai nema ya masa ba, amma mala'ika Jibril yana zuwa yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce bismillahi yubrika. Ka mala'ika Jibril kaga bai karasa ba. Idan ana maganar ilimin alqur'ani, dama daga mala'ika Jibril su annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan ku an san falalan ar-rahmanu ar-rahimu, waye fi mu sanin falalansa? Mala'ika Jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mala'ika zai yi wa annabi tofi ya ce bismillah, bai karasa ba, bai kawo ar-rahman ar-rahim la, bismillahi yubrika, wata riwaya kenan, wa min kulli da'in yashfika wa min kulli hasidin idha hasada wa sharri kulli dhi ayni, wannan yana daga lafuzan tofi da mala'ika Jibril yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa bismillahi da sunan Allah, yubrika, nake fatan Allah ya warkar da kai a dalilin addu'an da zan maka, wa min kulli da'in yashfika, kowace cuta take damuwa da kai Allah ya warkar da kai, wa min sharri hasidin idha hasada, sharrin mai hasada idan yayi hasada, wa sharri kulli dhi aynin, da sharrin duka wani mai guba a cikin idonsa, don akwai mutanen da Allah ya sa guba a idanunsu, idan suka yi hasadan abu da sun kalli abin, to Allah zai jefa aibu ga wannan abu. Akwai masu irin wannan. Saboda haka mala'ika Jibril yana nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin Allah game da irin. Hadisin yana sahihu Muslim kitabu salam babu tibbi, kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 2060. Sannan akwai hadisin da ke maganar yanda kai kanka ma za ka yi wa kanka tofi, wanda ya tabbata a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam, shine mafi dacewa da abinda sunna ta karantar da mu. Kayi wa kanka addu'a, kayi wa kanka tofi, ya fi a ce wani ne ka nema ya maka tofi. Akwai labarin Usman bin Abi al-As Saqafi wanda yake tabbatar da wannan, shaka ila rasulillahi waj'an yajiduhu fi jasadi, yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kukan akwai cutar da take damunsa mungu aslama, yana da wata cuta da ta dame shi tun da ya musulunta, wannan cutar ba ta rabu da shi ba. Fa qala rasulullah, sai manzo Allah ya ce masa, ba yadaka ala allazi ta'allama min jasadika, a wata riwaya ba yadaka ala allazi ya'lamu min jasadika, ka dora hannunka wurin da ke maka ciwo a jikinka, inji manzon Allah. Kaga idan kanka ne yake ciwo, sai ka dafa wurin. Ashe akwai zikiri da mutum yake wa kansa, saboda me? Saboda cutar da ta same shi. Idan cuta ta same ka, ba sai ka nemi wani ya maka addu'a ba, za ka yi wa kanka. Ya ake addu'a? Za ka dora hannunka wurin da ke ciwo, wa kun sai ka ce bismillah, 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 inji annabi Muhammad. Wannan me yake karantar da kai? Manzon Allah ya san da Ar-Rahmanur Rahim, amma bai gaya ma Usman bin Abi al-As ba, ka ce bismillah, bismillah, bismillah. Bai ce ka ce bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahim, bismillah, bismillah, bismillah sau uku, wa kun sai ka ce sab'a marratin, sau bakwai. Wannan addu'a sai ka yi ta sau bakwai. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru, ina neman tsarin Allah, ina neman tsari da Allah, ina neman tsari da ikon Allah, domin ana tawassuli da siffar Allah da kuma aikinsa. Min sharri ma ajidu, game da sharrin abinda nake ji, abinda nake samu, wa uhadhiru, da kuma abinda nake tsoro. Hadisin yana sahihu Muslim. wannan hadisin yana nuna maka cewar lallai a tsaya ga abin da manzon Allah ya faɗa shi fi dacewa. Domin da a ce ana iya cewa Ar-Rahmanur Rahim, manzon Allah ba zai maimaita basmala sau uku yana tsayawa ga ismullahi kawai ba. Bismillah, bismillah, bismillah sau uku, bai karata zuwa ga Ar-Rahmanur Rahim ba. Wannan ya nuna cewar ka tsaya ga ismullahi shi ne ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma baya ga haka wannan yana karantar da mu duk inda yake maka ciwo kana yi ma kanka addu'a. Kana yi ma kanka addu'a don akwai wanda ke cewa kawo kanka in kama maka. To babu laifi, amma kamen da yake yi bai da ma'ana. Manzon Allah cewa yayi ka dora hannu ba ka kama ba ko? Ka dora hannu wurin da ke ciwo kai wannan zikiri Allah zai kawar ma da cikin ka. Amma abin da ke faruwa shine mutum zai kama kan mutum yana matsawa yana jawa to shi zai cire mai ciwo. Kun lura? Wake da ikon cire ciwo. Kun ba da amsa. Allah ya sa mu gane. Sannan misali na uku shine lokacin da mutum ya farka daga bacci idan ya razana. Lokacin da ka farka daga bacci idan kai mummunan mafarki akwai hadisin Amr bin al-As wanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fazi'a ahadukum min nawmihi, idan ɗayan ku ya razana daga baccinsa, kana bacci sai ka razana. Idan mutum ya razana a baccinsa ya farka, fal yakul sai ya ce bismillah a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa su'i iqabihi wa sharri ibadihi wa min sharri shayatin wa ma yahburu. Wannan wani lafazi ne daga cikin lafuzan da suka zo na ainihin wannan zikiri. Amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fara da bismillah a'udhu bi kalimati llahi tammati, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku, min gababihi game da fushin Allah, wa su'i iqabihi da mugun uquba ta Allah subhanahu wa ta'ala, wa sharri ibadihi kuma ina neman tsari da kalmomin Allah game da sharrin bayinsa, wa min sharri shayatini da kuma sharrin shaytanu, wa ma yahburun da abin da suke halatta. Idan kai wannan addu'a Allah zai kare ka daga duk abin da ya faru a cikin mafarkin nan da kai. Idan ma akwai wasu miyagun mutane ne da ke kokarin cutar da kai ta sihiri, idan ma akwai miyagun shaidanu aljanu ne da ke kokarin su cutar da kai, wannan zikiri ya isa Allah tabaraka wa ta'ala zai ma garkuwa a dalilinsa ya maka kariya, idan ma abin da zai same ka fushin Allah ne. Saboda hadisin yana nuna mana cewa sau da yawa fushin Allah yakan sa mu yi mummunan mafarki. Saboda Allah yana fushi da kai sai kai mafarki mara kyau. Ko saboda wata uquba ta Allah subhanahu wata'ala wanda zai maka saboda saba mar da kake sai kai mafarki da shi. Wato ana iya samun sako daga Allah ta mafarkin dan adam. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan abubuwa da dama domin mafarkinka yana iya zama matsafi ke kokarin yi ma sihiri. Yana iya yiwuwa aljani ke kokarin ya cutar da kai. Tana iya yiwuwa fushin Allah ke kokarin ya sauka a kanka ko ko akwai uqubar Allah da cikin kare ka. To idan kai wannan zikiri sai Allah ya kare ka ba abin da zai tabe ka. Hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 1601. Nan ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai karasa ba iyaka bismillah. Misali na hudu shine lokacin da zaka fita daga gida, shi ma akwai bukatar ka kira sunan Allah wanda ya zo cikin hadisin Anas bin Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Shikenan lokacin da zaka fita daga gida, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana sahihu tarjim, hadisi na 1605. Manzo Allah yace idan ka faɗi haka kace bismillah da sunan Allah zan fita daga gidan nan, tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah, la hawla wala quwwata illa billah, don ku babu wata dabara, babu wani karfi da ke iya samar ma dan adam komai in ba daga Allah ba. Dabara ta ba za ta sa in kyakkyawan fita daga gidan nan ba. Dabara ta ba za ta kare ni daga fitinar da za ta same ni a bayan na fita ba. Saboda haka Allah kadai ke da ikon ba ni kariya, shikenan. Kaga kafi take nan bi ismillah. Manzo Allah ya ce fa yuqalu lahu hina idan, a wannan lokaci yana barin gidan ana cewa kufita wa wuqita, an isar maka kuma an baka kariya. An isar maka bukatar da za ta fitar da kai daga gida, Allah zai taimake ka ka cimmata. sannan kariya zaka samu daga Allah duk abin da kake tsoro wata na halahu shaytan manzo Allah yake duk inda yazo wucewa shaytan sai ya matsa ya bashi hanya sai saboda yayi wannan bismillah kaga kenan mutun yake bismillah yana da albarka a dalilin sa ya samu isarwan Allah domin Allah ya isar mar bukatun da ya bar gida akan mutun idan ya bar gida duk sa'ilin da ka fita daga gida akwai bukatun da suke zuciyarka sama waɗannan bukatun su suka sa ka fita daga gida to Allah zai isar maka waɗannan bukatun idan aka ce Allah zai isar maka waɗannan bukatun duk bukatar da ka fita domin neman ta Allah zai sa masa albarka don haka bukatar za ta zama tana da sauki gare ka zaka ci moriyarta sannan Allah zai baka kariya a fitanka da dawowanka wannan zikiri ne na fita daga gida manzo Allah yake bismillah kaga bai karasa ba an samu misali guda hudu sannan akwai misali na biyar shi ma akan fita daga gida ne amma hadisin Ummu Salama wancan hadisin Anas bin Malik ita Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana idza kharaja min baytihi idan manzo Allah zai fita daga gidansa yakan ce bismillah tawakkaltu ala Allah اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أم سلمة تشي إذا مضى الله صلى الله عليه وسلم زي فترة جدا يلا وانا ذكري فرقو دي بسم الله هذا بقى كارثة بقى توكلت على الله نادو قرق الله اللهم إنا نعوذ بك يا الله منا نيمان ألنك من أن نذل كد مزامي domin sau da yawa da ka bar gida kuma sai ka zame domin baka san abin da zaka yi karo da shi ba kana iya karo da kasar shedan wanda duk iya kokarin ka na tsayawa kan gaskiya wannan shedanin zai iya batar da kai sai mutum ya samu zamewa saboda haka yasa akwai bukatar duk sa'in da ka bar gida kai ta addu'a Allah ya sa har zuwa mutuwa ka baka zame ba Allah ka samu dace au na billa ko mu batar da wasu au nazlima ko mu yi zalunci au nuzlama ko a zalunce mu domin ɗayan biyu ne lokacin da ka bar gida ko dai kai cuta ko a cuce ka au najhala au yujhala alaina ko mu yi jahilci ko a jahilce mu saboda in ka bar gida tana yiwa a samu fada tsakaninka da wani jahilci ya shigo in ma kai ne sababi ko shi ne sababi hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 4708 kaga wannan hadisin ma babu الرحمن الرحيم إلا بسم الله كما رأيت أم سلمة بعد العباري وانت حديث أن أنا شيما يشي النبي صلى الله عليه وسلم إلا شوى بسم الله بكار سبا مثالي نشيدا شيني لوكا شين نمتون زي هوا كان أبي هوا فاند هذا شكين حديث العباري سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب كما رأيت علي بن ربيعة بعد العباري يشي شهيد عليا naga sayyiduna ali utiya bidabbatin liyarkabaha an taba kawo masa dabba dan ya hau falamma wada'a rijlahu fi rikabi lokacin da ya saka kafarsa a ainihin matakala na hawa kan rakumi din an zo masa da rakumi sayyiduna ali zai hau lokacin da ya dora kafarsa akan ainihin matakala sai ya ce bismillah wannan shine abin da ya kamata ga duk mai hawa abin hawa kowane iri jirgi ne mota keke duk abin da zaka hawo kana dora kafa ka ce bismillah wannan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma tawa ala bahriha lokacin da sayyidina ali ya daidai to akan bayan abin hawan kaza sai ya ce alhamdulillah kaga yayi bismillah lokacin hawa da ya gama hawa sai ya ce alhamdulillah sannan sai ya karanta aya ta 13 da 14 ta suratu zukhruf سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سنتيجي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال يا حمد الله سأوكو كبر سأوكو سنتيجي سبحانك إني ظلمت نفسي sarki yana gare ka ya Allah na zalunci raina faghfirli sai ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kan babu mai gafarta dhunubai face kai bayan sai na ariya fa haka kun mutahika sai fashe da dariya to shi wanda ke tare da shi Ali bin Rabi'a yace min Aisha in bahikta ya amiran mu'minin me ya baka dariya dan ana ganewa idan mutum yayi dariya ba sababi ko kada sai ce ra'aytu rasulullahi bin da ta ga dariya ba wani abin dariya ne ya auku yanzu ba a'a na ga manzon Allah sana'a kama sana'atu, yayi irin abin da nayi, kun mafahika sai shi ma yayi dariya, to dariyar da manzo yayi ita ce ta zama sunna gare ni, ni ma duka irin da na hau abin hawan sai nayi dariya. Duba tsananin sun annabi da ke ga waɗannan sahabbai. Dariyar da manzon Allah yayi lokacin da ya hau kan abin hawa, yasa ya zama sunna ga sayyidina Ali bin Abi Talib, in ya hau kan abin hawa yayi wannan zikiri sai ya fashe da dariya. Fa kulti ni ma sai nace min ayyi shay'in fahikta ya rasulullah, me yasa kai dariya? Kala sai yace inna rabbaka la ya'jabu min abdihi, mahalicinka yana sha'awar bawa, yana sha'awar bawa, idza qala, idan bawa yace rabbi ghfir li dhunubi, Allah ka gafarta min dhunubaina, innahu la yaghfiru dhunuba illa ghayruka, ba mai gafarta dhunubai in ba kai ba, Allah yana sha'awar bawa. Saboda wannan magana manzo Allah sai fashe da dariya, saboda abin jin dadi ne. Idan akwai abin da za ka yi Allah ya so ka, manzo Allah ya sani, kaga an samu abin murna, abin farin ciki, abin da zai iya kai ka kusa da Allah, ashe akwai abin da in ka yi Allah subhanahu wa ta'ala yana sha'awar ka, yana jin daɗin ka, yana son ka, manzo Allah shi ne ya yi dariya a dalilin wannan. Hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 3444. Sannan misali na 7 shi ne hadisin Umar bin Abi Salama, wanda ya zauna gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ya zauna a hannun manzon Allah matsayin tarbiyya, inda da kansa yake cewa kuntu gulaman fi hajri rasulillah, ya'ni fi tarbiyatihi wa tahta nadarihi, ina karkashin kulawar manzon Allah, ina wajen tarbiyarsa, wa kanat yadi tatishu fi sahfa, wata rana ina cin abinci manzon Allah yana kallona, sai ga hannuna na yawo a cikin kwano, inda naga dama nake gutsura, inda na ga dama zan gutsura, in gutsuri gabana, in wuce can gaban wani ma, in gutsura dama hagu, shi ne ta tsishi fi safa. Ka kala da itima zan Allah ya ce min, ya gulamu ya kai yaro, san millaha, ka kira sunan Allah, shi ne farko kafin ka ci abinci. Manzo Allah yana masa tarbiyya yanda zai ci abinci. Wa kul bi yaminika, kuma ka ci abincin nan da hannun damanka, kar ka sa hannun hagu. Wa kul mimma yalika, kuma ka ci ta gabanka. Ku lura da wannan karantarwa wanda ya dace da ainihin ilimi na zamani. Saboda misali a hankalinka ba, a ce mutum yana cin abinci, idan gabansa yake ci, to zai gama cin abincin har in ya koshi ya bari, wani in ya zo ba zai ji kyamar ya ci ya dora ba. Amma mutum ya zama yana taya ganko ta ina abincin yana ƙara ci, zaka ga ya zama jagwalgwalo. Sai dai a zubar ma dabbobi. Manzo Allah ya karantar da shi ga yadda zaka ci abinci. To shi Umar bin Abi Salama ya ce, fa ma zalat tilka ta'imati ba'du, daga ranar da manzon Allah ya karantar da ni ina dan karami har zuwa yau haka cin abinci na yake. Wato ban bar ainihin karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana sahihu Bukhari kitabul at'ima babu tasmiya ala ta'ami wal akli bil yamin. Misali na 8 shine inda manzon Allah ya karantar da mu a hadisin Abdullah bin Mas'ud, yana cewa man nasiya an yadhkura Allah ta'ala awwala ta'amihi, kazo zaka ci abinci sai ka manta cewa bismillah a farkon cin abinci. Manzo Allah yace fal yaqul hina yadhkur, lokacin da ka tuna sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu. Abinda zaka dora anan, manzo Allah bai ce bismillahir rahmanir rahim awwalahu wa akhirahu ba, yace bismillah awwalahu wa akhirahu. Idan ka fadi haka, misali ka fara cin abinci baka ce bismillah ba, kana ta cin abincin sai da ka zo kusan karshe sai ka tuna basmala, to sai ka yi bismillah din nan. Manzo Allah ya ce fa innahu yastaqbilu ta'amahu jadidan, kamar ka fara cin abincin a yanzu ne. In da shedan ya samu wani rabo to za a kwaci, duk rabon da shedan ya samu a jikin abincin naka za a kwaci. Wa yamtani'u al-khabith ma kana yusibu min, sannan za a hana shedan samun wani rabo na abincin abin da ya saura. Hadithin yana silsilatu sahiha, hadithin 168. Sannan na 9 lokacin jima'i, akwai hadithin Abdullah bin Abbas wanda yake karantar da mu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, yana cewa law anna ahadakum idza ata ahlahu qala, da a ce lokacin da zaka tara da iyalinka sai kace bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Manzo Allah yake faqu bi bainahuma waladun, idan Allah ya hukunta za ku samu haihuwa, a dalilin wannan jima'i din lam yaburruhu shay'an, ba zai cutar da yaron ba. Amma abin lura shi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda zaka faɗa bismillah, bai ƙara sadar ba. So idan ka wuce bismillahir rahmanir rahim kai tabanin abinda manzo Allah ya karanta da mutane sahabban nan sun isar da lafuzza waɗanda suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da yanda manzo Allah ya faɗa babu ƙari babu rage saboda me saboda amanar ilimi saboda sahabbai sune masu shaida a ranar tashin kiyama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali na karshe shine hadisin da manzo Allah yake magana wanda Abdullah bin Umar ya ba da labari yana karantar da mu yadda za a sa mamaci a cikin kabari idza wada'tum mautakum fi quburihim lokacin da za ku aje matattu a cikin kaburbura fa kunu sai ku ce bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu waye mai fada shine wanda zai kwantar da gawa wata riwaya idza wada'al mayyit fi qabrihi qala bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah hadithin ya inganta yana sahihu jami'i saghir hadithin 832 saboda haka anan Allah madaukaki yana mana magana mu dawo ga tafsir yana mana magana akan a kira sunan Allah a lokacin da za a yanka dabba idan aka kira sunan Allah lokacin yanka dabba idan kuna masu imani da ayoyin Allah to ku ci wannan dabba me yake karanta da mu akasin haka kuma yana karantar da mu akasin haka wato bi ma'ana idan ba a kira sunan Allah ba a lokacin yanka dabba kar ku yanka ku ci wannan dabba domin idan Allah ya umarni to yana wato yana hana kishiyar haka yana hana sabanin haka yana hana opposite din haka idan aka ce wani ya yi kira sunan Allah lokacin da zai yanka dabba to kai musulmi kar ka ci cin wannan nama to akasin haka shine idan wani yake kiran sunan Allah a lokacin yanka dabba to dukkan ku musulmai kar ku ci wannan dabba saboda haka umarni na Allah subhanahu wataala yana tafiya da haninsa kuma a lokaci guda in ka duba tafsirin Ibn Kathir mujallad na Shafi na 11 yace ma zubiha alayhi ism ma zukira alayhi ism ghayrillah lokacin da za a yanka dabba ya zama an kira sunan wani Allah fa huwa haramun to wannan dabba haramun da zaran kaji an kira sunan wani Allah to wannan dabba haramun li'anna Allah awjaba an tusbaha makhluqatuhu ala ismihi al'azim saboda Allah ya wajabta inda za a yanka halittunsa za a yanka halittunsa domin dabbobin da ake yankawa ana ci halittun Allah ne idan za a yanka dabbobin nan to a rika yanka su akan sunansa famata udila biha an zalika duka idan da aka kauce ba a kira sunan Allah ba wa zukira alaiha ismu ghairihi aka kira sunan wani min sanamin aw tawutin aw wasal ya zama aljani ne ko gunki min sa'ir makhluqat fa innaha haramun bil ijma ibnu kathir yace to wannan dabban haramun ne kaf malaman sunna sun yi ittifaki akai ba yadda za a yi dabba a kira sunan wani lokacin yanka ta sannan wannan dabba ta halatta musulmai su ci haramun ne kaga idan an kira sunan Allah wajibi ne musulmi ya ci dabba idan an ki kiran sunan Allah haramun ne musulmai su ci wannan dabba babu sabani akai wannan yana cikin bada'i'us sana'i' mujallad biya shafi na 48 al-muhalla na ibnu hazmi mujallad shida shafi na 86 da al-mughni mujallad na 9 shafi na 312 kamar da ibnu kathir ya faɗa al-ijma duk malaman sunna sun tabbatar da zaran kunnuwanka sun jiye maka wata kalma ta fito daga bakin mutum lokacin da zai yanka dabba bai ce Allahu ba kamar mai littafin bada'i'us sana'i yace na'am idan aka kira wani sunan banda Allahu wannan da sauki amma dai ya zama an kira sunan wani Allah tunda Allah yana da sunaye da yawa an kira sunan wani Allah to wannan dabba kada ce to mu ci gaba da karatu me ce ce aya ta gaba
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله يكيشي منا ميسا ميكو كو مسلمي ميسا ميكو باكو تندبا دا أكا كراسونا ألا ألوكا تنينكا Allah fa yake tambayar mu, kaga ashe akwai hadari. Musulmi ya yanka dabba kake ci, ya kamata ka yi wa kanka tanadin hujja mai ƙarfi sosai. Akwai dalilin da ke sa a ki cin yankan mutum ba shakka, amma tabbata kana da hujja. Tunda Allah ke tambaya meye dalili, wa ma lakum, me ya same ku? Allah ta akulu mimma zukira ismullahi alayhi, ba ku ci naman da aka kira sunan Allah lokacin yanka ta ba? Me ya same ku, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu gani. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, baya ga cewar Allah ya riga ya rarraba bayani daki daki gare ku abin da ya haramta muku, wato an riga an yi bayani a suratul ma'ida mun karanta. Illa ma buqirtum ilayhi, sai dai abin da larura ta kai ga mutum zai aikata, larura yunwa za ta kashe ka idan ba ka ci mushe ba, in ba ka ci yankan kagiri ba, in ba kaga idan larura ce wannan Allah madaukaki ya riga ya magana akan ta. Amma babu larura, a ce bismillah a yanka dabba, musulmi ya kici, Allah ya ce me ya same ku, malakum, me ya kuce ku? Sai ya ce wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm, ana samun mutane da yawa waɗanda suke batar da wasu kawai ta bin son rayukansu ba wai dogara da ilimi ba, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka saba mu bane. Ana samun waɗanda suke batar da wasu mutane ta bin son rayukansu ba tare da ilimi ba. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, kuma Allah mahaliccinka yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi sanin masu ƙetare dokokinsa. Wato yana gwada cewa hatta matsala ta basmala, matsala ta cin yankan dabba da muke ganin tana da sauki, mahautar ku daban namu daban ko? Ko ko wancan in ya yanka ba zan ci ba, muna ganin da sauki? Allah madaukaki yana nuna mana cewa bayi da sauki, kuma akwai hisabi a kanshi. Allah ya san suwaye masu ƙetare iyakokinsa. Allah ya sa mu kula. Me yake a gaba?
Wa zaru zahida lismi wa batina, إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الله مدوك جيشيك ويكبر بيننا اللي بيدكم أوي ينسى. وأن آياتنا دارات الرواد بحنكد. Domin da yawa mutane sukan bar boyayyen laifi ne, a bayyanannan laifi ba sa barin boyayye. Wanda manzon Allah ya yi magana akan hadarinsa, yana cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya fi tsana mutumin da a zahiri yana nuna wa mutane shi na kwarai ne, amma inda ya illace kansa babu kowa, to duka wani haramun yana iya aikata shi. Allah ya hada, yana cewa baru zahiran ismi wa batinahu, ku bar bayyanannan laifi da ɓoyayyensa. Duk abin da Allah ya haramta, manzonsa ya haramta, ku bar shi. Inna alladhina yaksubuna al-ithma, waɗanda suke aikata laifi, sai zauna bima kanu yaktarifun, za a saka musu abubuwan da suka rika tara ma kansu. Abubuwan da suka rika tara ma kansu shine al-iktiraf, abinda suka yi ta kambata suna tara ma kansu. Kaga ya gwada cewar duk zunubin da kake kana ma kanka ne adana. Dan idan mutum ya saba ma Allah, to ajiya ake, ana ajiye masa wannan laifi. Ana ajiye masa wannan laifi har zuwa ranar mutuwarsa, Allah ya tara masa a gaban shi a ranar tashin kiyama. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar.
Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. Wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. وإن طعتموهم إنهم لمشركون.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الله مدوكي يقول كدا كتي أبند با أمبتي سونا الله أكان سبا. كنغا أبا ياتي كتي تب أبند أكا أمبتي سونا الله أكي أما إشارة دي. إنا تواسيقا من إيمان. أرباكم من أتعوى تروى. وما لكم لا الله تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. Dan me ba za ku ci dabban da aka ce bismillahi lokacin da za a yanka ba? Allah yana tambaya, yana faɗa. To amma anan sai yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kada ku yarda ku ci abin da ba a kira sunan Allah akan sa ba, kar ku yarda. Wa innahu la fiskun, Allah yace fasikanci. Wannan dalili yasa malamai suke cewa duk abin da Allah madaukaki ya haramta shi ga musulmi, to babu alkhairi a tare da shi. kuma duk abin da Allah madaukaki ya halatta shi ga musulmi babu aibu a tare da shi, babu aibu cikin abin da Allah ya halatta mana, kuma babu alkhairi cikin abin da Allah ya haramta mana. Saboda Allah bai hana ka alkhairi sai dai ya hana maka sharri. Abin da yake nuna maka kuskuren mutane, akwai wanda zai ce maka ai duk mutumin da yake cin tunkiya to zai zama wawa. Ah, waye halatta cin tunkiya? Ba Allah ba. Yanzu Allah zai halatta mana cin dabban da za mu cutu a dalilin ta? Allah bai taɓa yiwuwa. Abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa, haka nan Ibn Qayyim al-Jauziyya yake faɗa, wanda Allah ya karantar da mu. Duk abinda Allah ya halatta shi ga musulmi babu aibu ta cinsa. Idan aka ce halal ne ka ci tunkiya, halal ne ka ci akuya, sai ce a cin akuya ya fi cin tunkiya, saboda akuya tana da wayo amma tunkiya tana da bauta. Duk mai cin tunkiya zai zama wawa. Ba, wannan haramu ne. Ka fara aiki da zato da bin rudu irin na shaitan. Allah subhanahu wata'ala abinda ya hana mu ci shine yace innahu latiskun fasikanci. Don haka duk abin da Allah ya hana a cikinsa akwai sharri. Akwai wasu malamai da suka yi bincike game da bambanci. Na taɓa karanta wani littafi. Wasu likitoci suka ce sai sun yi bincike game da dabban da aka ce bismillah aka yanka, da dabban da ba a ce bismillah ba, suna so su auna naman su gani shin kamar yadda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani akwai bambanci a tsakaninsu ko babu. Na taɓa karantawa, wallahi likitocin nan sun tabbatar da bambancin da ke tsakanin nama biyu ɗin nan. Idan aka ce bismillah naman daban ne, naman daban ne. Idan ko ba a kira sunan Allah ba aka yanka dabban, to naman daban ne. Saboda haka yasa kake ganin halayen musulmai daban da halayen kafirai. Don maciyin alade yana ɗaukar hali irin na aladu ko? To wannan aya tana mana ishara da cewa duk abin da ba a kira sunan Allah ba haramu. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Kar ku yadda ku ci abin da ba a kira sunan Allah a kansa ba lokacin yankawa. Wa innahu lafisq. Wancan misali da Yahudawa suka zo suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wai suna ce mar ya kai Muhammadu yanzu a ci yankan mutum a ki cin yankan Allah. Saboda shi mushe yankan Allah ne. Wannan ko yankan mutum ne. Shine Allah ya ba su amsa a yanzu. Wa inna shayatina, kuma lallai shaidanu, layuhuna ila awliyaihim, su suke yin zunde, suke rada, suke ishara ga masoyansu daga cikin mutane, suke sa musu tunani daban-daban, li yujadilukum, saboda su yi jayayya. Idan ka ce kaza ba kyau sai ya dauko ma wani misali, ce to kaza kuma fa. Wato maimakon kaza ba kyau to mu bari, a'a kaza ba kyau sai a ce to ya ake kaza kuma. Shaitan zai sa maka tunani don kar ka bar abin da Allah ya hana. Don haka Allah ya ce wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Idan kun yi makafiran nan biyayya, kun ce ai dabbar da ta mutu mushe ta fi daraja ma akan dabban da musulmi ya yanka da ismullah, to kun tabbata masu shirka da Allah subhanahu wata'ala. Ashe kaga ka yanka mutum yana shirka da Allah. Anan Ibn Kathir ya ba da labarin cewa fahimtar malamai ta kasu kashi uku game da cewa idan ba a kira sunan Allah ba a lokacin yanka dabba ba za a ci naman ba. Misali idan musulmi ne fa, musulmi ne ya zo yanka dabba, da ya zo yanka dabba sai ya ki cewa bismillah, lam yadhkur ismallahi alayhi, to anan za a ci dabban ko ba za a ci ba? Musulmi ne ya zo yanka dabba, da ya zo yanka dabba sai ya ki kira sunan Allah. Amma an sani ko da bai kira sunan Allah ba, ba zai kira sunan wani abu ba, saboda ba shi da wani abin bauta in ba Allah din ba. Amma dai bai kira sunan Allah ba, duk da cewa bai kira sunan wani Allah ba. To Allah dai abin da ya faɗa mana shi ne, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Lam yuzkar, duk abin da ba a ambata ba. Kaga ya faɗa cewa dabban kafiri ne yanka ta, musulmi ne yanka ta, kowaye yanka dabba, matukar babu sunan Allah, magana da yake. Saboda haka idan musulmi yanka dabba bai kira sunan Allah ba, sai aka samu fahimta kashi uku. Na ɗaya, Ibn Kathir ya ce walau kana zabihu musliman, ko da wanda ya yanka musulmi ne, la tahillu hadhihi dhabiha bi hadhihi sifa, wannan yankan baya halatta. Matukar an yanka dabba ba a ce bismillah ba, ba za a ci wannan dabban ba, saboda zahiri abinda Alkur'ani ya faɗa kenan. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه karku ci dabban da ba a ambaci sunan Allah akansa ba saboda ka koda musulmi ne yanka dabba idan bai ce bismillah ba Allah ya hana shi wannan ita ce fahimta ta farko fahimtar kuma akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke kanta kamar Abdullah ibn Umar da Nafi'u maulahu akwai Amiru Sha'bi sannan akwai Muhammad ibn Sirin wadannan duk tabi'ai ne ana cewa riwaya ce guda daga al-Imam Malik da kuma wata fahimta ta al-Imam Ahmad bin Hanbal saboda abin da Allah bazo kike faɗa ana wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kar ku ci daga dabban da ba a ambaci sunan Allah ba a lokacin yanka ta wa sawa'un matrukun tasmiyatu amdan aw sahwa da gangan ne aka kikira sunan Allah ko a halin mantuwa ala kulli hali idan je ya zama ba a kira sunan Allah ba to fahimta ta farko ita ce wannan dabban ba za a ci ba saboda akwai hadisai da yawa waɗanda ke gora ma wannan fahimta baya suke goya ma wannan fahimta baya kamar misali akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da Abi bin Hatim yanda zai farauta tsakanin Abu Sa'laba mun karanta lokacin da yake tafsirin suratul Ma'ida idza arsalta kalbaka almu'allam wa zakarta isma Allah alayhi fa qul ma amsaka alayka manzo Allah yana karantar da shi yace lokacin da zaka aiki kare lokacin da zaka sake kare ya je ya kawo maka dabban farauta lokacin da zaka sake karen sai ka ce bismillah wa zakarta wannan shine sharadin idza arsalta kalbaka almu'allama wa zakarta isma Allah alayhi idan kai ne ka ture karen kai ka aiki karen ya je ya kawo maka wata dabba sannan kai bismillah lokacin tura wannan karen manzo Allah yace fa kul ma amsaka alayka sai ka ci abin da ya kawo maka amma idan an rasa ɗayan biyun nan amsar ita ce ba za ka ci ba hadisin yana sahih bukhari da sahih muslim kuma akwai hadisin rafi ibn khadij wanda manzo Allah yake karantar da mu yanda za a yanka dabba yana cewa abin da ake la'akari da shi wajen yanka dabba shine zuban jini da kuma kira sunan Allah ma anhara dama wa dhukira ismullahi alayhi fakulu shi ma mutafakun alayhi abinda ake la'akari da shi jini ya zuba lokacin da aka yanka dabba sannan an kira sunan Allah to a ci wannan dabba wannan dalili yasa malamai suke cewa fuskantar alqibla da cewa a samu wuka mai kaifi da sauransu wannan duk ba wajibai bane ba sharuɗa bane muhimmin abu shine shin jini ya zuba lokacin da aka yanka dabban kuma an ce bismillah abinda manzo Allah ya faɗa kenan haka kenan manzo Allah yana nufin idan ba a ce bismillah ba ko da jinin ya zuba kuma ko da musulmai ne ya zubar da wannan jinin ba za a ci nama ba wanda shine hujjoji da kuma hadisin da yake karantar da mu ziyarar da manzo Allah ya kai ma aljanu lokacin da manzo Allah ya hada aljanu ya musu wa'azi ya ce musu lakum kullu azmin dhukira ismullahi alayhi na halatta muku cin kowane kashi wato shi mutum idan ya ci na idan ya yanka dabba kamar mu ɗan adam idan muka yanka dabba muka ci wannan dabba muna zubar da kasusuwa to kasusuwan da muka zubar manzon Allah ya ce ma aljanu idan mu musulmai ne muka zubar da waɗannan kasusuwa tunda mun yi bismillah lokacin yanka waɗannan dabbobi to Allah zai mayar da waɗannan kasusuwan ya zama akwai nama a jikinsu yanda su kuma aljanu za su samu abinci a jikinsu manzo Allah ya ce amma idan ba a ce bismillah ba lokacin yanka dabba to ko aljani an haramta masa cin wannan kashin kaga kenan ba ma mu mutane ba aljani ma ya ci wannan kashin haramun ne dan shine malaman da suka ce to aljani ma an haramta masa cin kashin dabban da ba a yi bismillah ba lokacin yankanta bare mutum dan adam saboda haka akwai hadisi da dama malamai suke cewa wannan fahimta ta farko ita ce in dai ba a kira sunan Allah ba kamar yadda zahirin aya ta nuna to wannan dabban ba za a ci ba sai na biyu fahimta ta biyu ita ce malaman da suke ganin ba sharadi bane bal hiya mustahabba ba sharadi bane mustahabi ne kamar fahimtar al-imamu Shafi'i wa ashabuhu fahimta ta ba sharadi bane sai an yi basmala saboda la'akari da ita kanta basmala din kiyasi da yanda ta zo cikin waɗancan hadisai da muka karanta basmala lokacin jima'i basmala lokacin cin abinci basmala lokacin fita daga gida basmala lokacin hawa abin hawa waɗannan bismillah da ake shin farillai ne al-Imam Shafi yace to me yasa na yanka ya zama farilla kaga shi ma yana da hujja ko yana kiyasi da waɗancan hadisai da inda ainihin manzon Allah ya yi mu'amala da bismillah a rayuwarsa. To amma ai akwai bambanci, saboda ake sa malamai ba su dauki fahimtarsa ba. Akwai bambancin bismillah na yankan dabba da bismillah shiga gida ko fita gida. Saboda wannan ayar Al-Qur'ani take mana magana akai, har ma kuma Allah yana alakanta bismillah lokacin yanka dabba da imani. Ashe kaga hukuncin su ba dai ba. Sai fahimta ta karshe ita ce akwai bambanci. Idan musulmi ne bai yi bismillah ba lokacin yanka dabba a halin mantuwa, lam yadurra, ba shi ba zai cutar ba. Don misali, Allah ba zai kama mu da laifin mun manta ba. Wato idan misali musulmi ya zo yanka dabba sai ya manta ya ce bismillah, za a ci wannan nama. Amma in amdan lam tahil, idan da gangan ne musulmi ya ƙi yin bismillah, ba za a ci ba. To kaga wannan fahimta sai ta zama tsakanin wancan na farko da kuma na biyu da muka bayani. Wancan na farko, idan an bar basmala da gangan ko a halin kuskure, ba za a ci nama ba. Na biyu, fahimtar Al-Imam Shafi'i, ko da an bar basmala halalli a ci nama, saboda basmalan ba wajibi ba tilas ba ne, mustahabi ne. Fahimta ta uku kuma ita ce tsakanin wancan fahimta da na biyu. Wato idan musulmi ya manta basmala, za a ci naman da ya yanka. Idan da gangan musulmi ya ƙi yin basmala, ba za a ci naman ba. Wannan fahimta ita ce mafi inganci, ita ce ta dace da nassosi da dama na shari'a, saboda me Allah bai kama musulmi da abin da ya aikata a halin kuskure. Idan musulmi ya zo yanka dabba sai ya kuskure, ya manta, bai yi basmala ba, ba za a ce ai ya yi laifi ba, tunda dama can Allah ya ɗauki laifin a kansa. In ka duba fatawar Lajna mujallal na 22, shafi na 494, aya ta gaba, awa man kana maitan.
Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bikharijin minha كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
أو من كان ميتا فأحيينا ينظرون دا يكسر ما تجيني سي مكا رايا شي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس مكا سامر حسكي وان دا يكي تفيا دا وانا حسكي عشكي متين دا متمي ما تجيني سي الله يرايا شي دا يرايا شي سي يباشي حسكي دكين دا يرازا أنا غنين حسكي نن عشكي جماعة shin wannan mutumin kaman masaluhu fi dhulumati, kamar wanda shi kuma misalinsa shine wanda ke zama cikin duhu kan duhu. Don duhun ba ɗaya ba, akwai duhun jahilci, duhun son zuciya, duhun bata, duhun kafirci. Zai zama ɗaya da wancan, laysa bi kharijin minha, bare ma duhun nan babu ranan fita, ba zai taɓa fita daga wannan duhun ba. Kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, haka nan aka kawata ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa. Wato wannan yana misalta rayuwar musulmi da rayuwar kafiri, kuma abinda Allah ya faɗa gaskiya ne, bai yiwuwa a kamanta rayuwar musulmi da ta kafiri, bai yiwuwa. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah khalaqa khalqahu fi zulmati, asali Allah yayi halitta ne a cikin duhu, Allah yayi halicci halittunsa ne a cikin duhu, amma shi Allah tun asali yana da haske. Saboda haka yasa an-nur yana daga siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka da Allah ya yi halittarsa a cikin duhu, kuma rasha alaihi min nurihi, sai ya ɗebo haskensa shi Allah, sai ya watsa musu, ya yayyafa musu, sai Allah ya yayyafa ma halittunsa wato mutane. Faman asabahu zalika an-nur, wanda ya ɗan samu wannan hasken ita da su, zaka samu shiryayye ne. Waman akhta'ahu balla, duk wanda ya yi kuskure wannan hasken bai same shi ba, to batacce ne, Allah ya tare. Shita Allah ce laysa bi kharijin minha, duhun da mutum ba zai fita daga cikinta ba. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1076. Wa kadhalika ja'alna fi kulli
qaryatin, wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin kabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun.
Wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, wannan kamar rarashi ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato Allah yana kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi hakuri duk da cewa an samu mutanen banza a garin Makka suna cutar da shi, Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha haka muka sa kamar yanda muka sa maka a garin Makka to haka muka sa a kowace alqarya manyan garin su ne masu laifi inji Allah subhanahu wataala saboda kai sai idan kaga kana da dukiya a gari ko kana da sarauta mukami a gari amma ana addini da kai ka gode ma Allah saboda Allah subhanahu wataala yace fi kulli qarya duk wani gari a duniya akabira mujrimiha manyan garin su ne masu laifi sai ba a ce ma ya talaka gari talaka wanda yake kokari ne mai abin da zai ci ya rufa wa kansa asiri wanda kuɗi ya ishe shi yake ganin yana da kasaita zai iya cutar da bayin Allah shine mai laifi wanda ke da ƙarfin mulki shike ganin zai gwada ƙarfin sa ya cutar da bayin Allah ya saba ma ka'ida saboda haka abin da Allah ya faɗa sai ya dace da gaskiya a kullum ka samu kanka cikin masu addini masu taimakon jama'a kuma kana da ɗaukaka a gari ka gode ma Allah saboda asali kana sahun waɗanda za su yi ɓarna ne a wannan gari suwaye masu ɓarna a gari a kadira Allah maɗaukake ce manyan garin da ya mujirmi ha su ne masu laifinta liyan kurufi ha suke kullakullan makirci a garin to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa Allah yake gaya mar saboda kwantar da hankalinsa ba kai kadai bane duk gari haka ne manyan gari suke kullakullan makirci ga mutanen kwarai وما يمكرون الا بانفسهم اما باث كل ما كيرتن نان فاشي ما رايوكسو دمن duk abin da mutum ya kulla yana ganin zai yi mugunta saboda yana da dukiya zai iya cutar da wani ko yana da karfin mulki zai iya cutar da wani kansa yake dawowa wama yashuruna alhali usari ba Allah ka tare wa idza ja'atun ayatu
wa idza ja'atun ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
وإذا جاءتهم آية إذا وتى آية تزومتوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله إذا أكزومتوا وتى آية سيدتي بظام إيماني مثلا نمك كينا ba za mu yi imani da kai ba Muhammadu hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai an ba mu irin abin da aka ba wa manzannin Allah wadanda aka ba wa manzannin Allah na baya annabi Musa alaihi salam an bashi sanda annabi Salihu yana da taguwa to irin wadannan sai ka zo mana da shi shine Allah yake Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya san yanda yake aje manzancin sa sayusibu alladhina ajramu wadanda suke da laifin nan wadanda suke aikata laifin nan da sannu sagarun inda Allah wulakanci zai same su a wajen Allah subhanahu wataala wato a ranar tashin kiyama idan aka ce sagarun ana nufin azillatu da'ima yaushe ne mutum zai samu wulakanci shine a ranar da aka tashi gaban Allah ko azabun shadidun ga azaba mai tsanani bi ma kanu yankurun saboda makircin da suke ta kullawa فمن يريد الله أن يهديه
يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
ومن يريد الله أن يهديه وأن الله يلفن زي شريشي akwai alama da zaka gane kana da alama shiriwa alamar mutum zai samu shiriyar Allah ya shirah sadrahu lil islam Allah zai bude kirjinsa ka ga yana karban karantarwa musulunci to alama shiriya tana tare da mutum amma inda duk zaka ga mutum yana juya ma sunnar manzon Allah baya to alama bata na tare da shi Allah ka tare mu wa man yurid an yuhillahu wanda Allah ya nufin batar da shi yaj'al sadrahu dayyikan harajan yana sanya kirjinsa ya zama matsatse mai kunci wa huwa alladhi la yatasi'u li shay'in min al-huda aka ce mai kunci ba zuciyar ba kirjinsa bai buduwa idan ma yaji ana wa ajiransa sai ya baci maimakon ya ji dadi to kaga alamar bata tana tare da mutum ka annama yaqa'adu fis sama kamar mutum ne wanda ke takawa zai hau sama misali in akwai gidan sama inda akwai stairs matakala ka rika takawa zaka hau hawa 10 zaka ji kana tafiyan numfashinka na dagawa, kirjinka na bugawa, to haka batacce yake idan ya ji wa'azin Allah. Allah ka tare mu. Fadhalika ya'allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Haka dai Allah ke dora shedan shine ar-rijs. Haka Allah ke dora shedan akan rayuwar waɗanda ba su da imani. Sai kaga shedan shi yake sarrafa rayuwar mutum, banda rayuwar shedanci ba abin da mutum ke sha'awa. Abinda ya shafi na addini baya sha'awarsa. وهذا صراط ربك
مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون
وهذا صراط ربك مستقيما كما وانا تفركي شيني ان الله مهلك شينك مستقيما مدى يديك فتو تفركي مسلسي قد فصلنا الآيات حقيقة من يبيان آيوي دكي دكي لقوم يذكرون ومتعنا نسكي تناوى لهم دار
السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
لهم دار السلام ودنسك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم ودنسك يلقوا ذكران ترون منظر الله ذات سامو جدا أمينتي وانا ينالك تكسونا يا الجنة الله كساموني ما تشيكا inda rabbihim wannan gidan aminci yana nan a wajen Allah yana nan wato tuni Allah ya riga ya halice shi wa huwa waliyuhum kuma Allah shine mai jibintar su dan haka shigar da su aljanna abu ne mai sauki bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suna aikatawa a duniya wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara
al-jinn wal insi qad istakthartum min al-insi ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس يا معشر ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
ويوم يحشرهم جميعا رانا الذي تارى سقبا ديا الجنود المتعني لا تارى مؤديلي غدا رانا تبعي حسابي يا ما أشر الجن يا كوتارا الجنود inji Allah subhanahu wa ta'ala qad istakthartum min al-ins lallai kun yawaita halaka mutane babu shakka haka ne ko a yanzu kana ganin wadanda suka dogara da aljanu rayuwar su akan cultism yake tafiya wanda tsafi ne shi magana tsafi ita ce bukatarsa wadanda tsafi ya halaka cikin ƴan adam Allah kadai ya sanya wasu kar ka ma dawo ga wadanda suka saba na al'ada ƴan bori suwaye wanda dama rayuwar tana tare da waɗannan aljanu ɗin rayuwar tana tare da su domin tsambori da aljani ba su rabuwa to ire-iren su suna nan jinkin da matsafa waɗanda dama sai sun hada da aljanu kafin su yi tsafi Allah zai ce ma aljanu haƙiƙa kun yawaita hallaka mutane wato abin da ake nufi inda za ka yi littafin abin da ya hallaka ɗan adam da za ka ƙirga mutane da suke shiga wuta me ya kai ka wuta ya ce kaza me ya kai ka wuta ya ce kaza Allah yana ce mana aljani shine mafi yawan abin da ya kai dan adam wuta Allah ka tare kuma haka ne har yau ka lura da za ka yi ba duhu kai wato tsatsuba kai wa mutum kudi ya gani to ka gama da shi tace a ashe kana kudi ka ga nan da nan sai ka tare da shi dama abin da ƴan damfara suke amfani da shi kenan idan kana son damfara ta yi tasiri hada da aljani shi sa masu shiga wuta ta wannan hanya suke da yawa amma nan take Allah ya ce mana wa qala awliya'uhum min al-ins yan uwansu daga cikin mutane za su bada amsa su ce rabbana ya Allah wannan laifin ba na aljanu kadai bane istamta ba'duna bi ba'din kowane ya mori dan uwansa aljani ya more mu mu ma mun more shi ya biya mana bukata mun biya masa bukata wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana mun isa ga ajalin da ka diba mana na zaman duniya ya kare yau kariyar ta kare ga mu gabanka kada sai Allah ya ce annaru maswaqum wuta ita ce makomar ku gaba dai khalidina fiha kuna dawama a cikin ta illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya nufi inna rabbaka hakimun alim, lalle mahaliccinka mai hikima ne cikin abin da ya aikata, alimun masani ne cikin abin da Allah ya hukunta. Wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dahu, haka nan muke jibinta sashin azzalimai ga sashi, bima kanu yaktubuna, saboda abin da suka kasance suna aikatawa. Ya ma'sharal jinni wal insi,
ya ma'sharal jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin.
Ya ma'ashar al-jinn wal-ins, ya ku taron aljanu da mutane, inji Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'tikum rusulun minkum, shin wasu manzanni basu zo daga cikin ku ba, yaqussuna alaykum ayati, suna karanta muku ayoyina, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, suna gargadin ku game da haduwar wannan yini. Kazu sai su ce shahidna ala anfusina, mun shaida ma rayukan mu, lallai an samu manzanni da suka zo suna mana gargadi cewa akwai ranar haduwa da kai. Wa garratkum Allah yace sun yi shaida ma rayukan su, wa garratkum alhayatu ad-dunya, rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su, saboda rayuwar duniya tana cike da ruɗu, kullum gani kake kamar gobe ma war haka, kana nan dare lafiyar ka kalau, ba ka kaddara akwai lokacin da zaka mutu. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, sun yi wa rayukan su shaida cewa sun yi rayuwa akan kafirci, wato su dai kafirai ne. Kaga kenan Allah yana katse hanzarin bawa kafin ya mai azaba. Allah ka tare. Zalika
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
ذلك دليلي أن لم يكن ربك شيء ألا مهلكينك بي كسنشي مهلك القرى مي هلك وسؤال كريو بظلم سبو لظالم شيبا وأهلها غافلون الحالي مشانا قلن سورة تن تبود أن دكجي أنشي ألا يا هلكا ستوبا بشكا يا متكركني كافين هلكا تسو ألا بي ظالم شيء.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, kowa yana samun martabobin abin da ya aikata, kana samun daraja ta abin da ka aikata, in mai kyau ka samu daraja ta masu abin da ka aikata mai kyau, in ma mara kyau haka. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, mahaliccinka bai zama mai rafkanuwa game da abin da kuke aikatawa ba. Wato abin nufi duk abin da muke aikatawa Allah ya sani, yana gani, kuma akwai ranar da zai saka mana kai. Wa rabbukal ghaniyyu
dhur rahma, wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma, in yasha yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama
wa rabbukal ghaniy dhu rahma, mahaliccinka dinnan mawadaci ne mai rahama. Idan ya fara da cewa mawadaci ne, wato abin da kar ku yi tamani bautan da kuke ma Allah yana amfanar Allah. Idan aka ce mun zabi mai unguwa, ko mun zabi sarki, ko mun zabi shugaba, ai shugaban yana more, yana moren mu ko? To ba kamar ba haka bane Allah yake. Shi yasa yake wa rabbukal ghaniy, mahaliccinka mawadaci ne, dhu rahma, shi ce da rahaman talakawan, ba wai mutane halittunsa ke da rahama ba, rahamar tana wurinsa. In ya sha yuzhibukum, in ya ga dama ya tafi da ku, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u, a bayan ya tafi da ku ya halifantar da wasu halittu daban wanda ya ga dama. Idan Allah ya ga dama sai ya kau da ku, ya daga wata halittar ya ba ta matsayi irin na dan adam. Wannan ganin daman Allah ne. Kama a sha'akum min zurriyati qaumin akharin, kamar da kuma Allah ya taso ku daga zuriyar wasu mutane daban. Inna ma tu'aduna la'at,
inna ma tu'aduna la'at, wa ma antum bimu'jizin,
lallai ku sani ya ku mutane, ma tu'aduna la'at, abinda ake muku alƙawarin sa din nan wallahi yana tafe, kuma ba abin da zai kaure shi. Duk dabarar ka sai ka mutu, duk iya dabarar ka sai ka tashi gaban Allah. saboda kai dai kawai ka gyara tafiyan, amma tafiyan ba makawa sai an yi ta. Wa ma antum bi mu'jizina, ku ba masu gagaran Allah ba. Kaga wanda ya yi hikima shi ne wanda ya gyara wa kansa hanyar tafiya, ya yi ma kansa guziri kyakkyawa yanda zai samu tsira a ranar tashin kiyama. قل يا قوم اعملوا على
مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
شيني الله يكيما النبي صلى الله عليه وسلم قل كغيا ومتانا مكة يا قوم يا فو جماعة اعملوا على مكانتكم ويتا ايكي اكن حالنكم ابين دا كوكي نان كو cigaba dai inni amil li ma zan cigaba da aiki akan abin da nake wato lakum dinukum wali yadin ku rika addinin naku tunda kun kibi na ku yi naku in yana wa fa sawfa ta'lamuna yau da gobe akwai ranar da za ku sani man takunu lahu aqibatud da waye gida na karshe zai tabbata gare shi waye zai shiga aljanna tsakani da ku sai dai ku kwanta sani innahu la yuflihu zalimun azzalimai fa ba su cin nasara ko a duniya bare a kiyama. Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa. Allah madaukake ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.